Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 2531 da kuma 49. Masu sauraron jamhuriyar Niger kuma za ku kama mu ta kai tsaye ta gidajen rediyo amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ku da yammaci, barkan mu kuma da yamma. Yau talata 20 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji rahoto da wakilin mu ya haɗa muna akan muhimmancin wannan rana ta yau, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin muhimmancin yara a matsayin yau rana ce ta yara ta duniya. Daga nan sai mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin irin dambarwar siyasar ƙasar. Daga bisani za mu kawo muku labaran wasanni, amma duk a takaice daga jamhuriyar Nijar. Sai mu buɗe layin wayanmu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da maudu'in namu na yau. Duk wanda muke son mu ji, me kuke gani ko wace irin rawa kuke ganin ya kamata a ce kuna takawa wajen kun tambayi shugabanninku ayyukan da ya kamata a ce sai muku da kudaden da aka ware muku. Lambar dai kamar kullun dai ita ce 1-2-0-2-2-0-5-5-5. Kada kuma a manta sai a sa alamar tarawa a gaba, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
A yau talata, shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta ci gaba da goyon bayan Saudiya duk da cewa ya amince akwai yiwuwar Yarima Muhammad bin Salman na da matsayin ya kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. Trump ya ƙara da cewa ta iya yiwuwa Yarima Salman na da masani ya kan wannan mummunan aika-aika, ta kuma iya yiwuwa bai da sani ba. Yana mai cewa ba za a san ainihin gaskiyar wannan lamari ba. Kafafen dillancin labarai da dama a Amurka sun rawaito cewa jami'an tattara bayanan sirri na CIA suna cewa Yarima Muhammad bin Salman ne ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar a ranar 2 ga watan Oktoba. Su dai hukumomin Saudiya sun musanta cewa Yarima Salman na da hannu a wannan kisa na Khashoggi, yayin da shi kuma shugaba Trump ya kwatanta rahotannin da ke danganta Yarima Salman da kisan a matsayi marar tushe. Jakadancin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Yemen, Martin Griffiths, na ziyarar ƙasar domin shirya wani zaman sasanta rikici da ya addabi ƙasar. Ziyarar na zuwa ne yayin da wani sabon fada ya barke a farkon makon nan a birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa. Ana shirya cewa Griffith zai haɗu da jami'an Houthi da ke haɗa kai da Iran a babban birnin sana'a a wani yunkuri na shawo kansu da gwamnatin Yemen ke samun goyon bayan Saudiya domin a hau teburin tattaunawa a ƙasar Sweden nan da ƙarshen shekarar nan. A 'yan kwanakin nan, ɓangarorin biyu sun amince da gayyatar ta Griffith, amma ɓarkewar wani sabon rikici da aka samu a kwana-kwanan nan kan iya kawo cikas ga yunkurin sasantawar. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta mayar wa da ɗan jaridan nan na CNN Jim Acosta takardar izinin shiga fadar, inda ta yi mai gargaɗin cewa idan baya bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa a taron manema labarai da aka yi a fadar, za a sake janye takardar. Makonni biyu da suka gabata, fadar ta White House ta soke takardar Acosta bayan musayar kalamai da suka yi da shugaba Donald Trump a lokacin wani taron manema labarai. Gidan talabijin na CNN ya ce zai janye karar da ya shigar da gwamnatin Trump bayan da fadar ta sauya matsayarta. A jiya Litinin, sakatariyar yada labarai ta White House Sarah Huckabee Sanders ta ce suna maraba da dawowar Acosta, amma ta yi gargadin cewa za a janye takardar izinin shiga fadar ga duk ɗan jaridar da ya ƙi bin ƙa'idar da aka shimfiɗa, wato ta yin tambaya ɗaya kacal baya ga tambayoyin da za su biyo baya a lokacin ba da ansa. Labaran na zuwa muku ne da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muƙaddashin shugaban rundunar sojin ƙasar Liberia ya nuna damuwa kan yadda 'yan ta'adda suke shiga cikin ƙasar daga ƙasashen makwabta, yayin wata ganawa ta musamman da ya yi da muryar Amurka. Komanda Sajan Mejo Kamo Duk Freeman ya ce ya zama dole a ɗauki matakin kare dakarun ƙasar, domin hakan ya zamo saƙo ga 'yan ta'adda da ke aikace-aikacensu a kan iyakokin ƙasar. Ita dai rundunar dakarun ƙasar ta Liberia mai yawan sojoji 2,000 an sake haɗa ta ne bayan yaƙin basasan da ya kawo ƙarshe a shekarar 2003. Dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa ƙasar a baya sun janye a farkon shekarar nan, lamarin da ya bar ƙasar cikin yanayi na rashin cikakken tsaro. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce aƙalla mutane 50 aka kashe, sannan mutane 83 suka jikkata a wani harin bom da aka kai a wani taron malaman addini da aka yi a birnin Kabul. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gida, wato Najib Danish, ya ce maharan sun saka rigar da take ɗauke da bom a lokacin da mutane suke taron domin bikin ranar zagayowar haihuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi a wani birnin taron biki. Jami'an ma'aikatan lafiya Wahidullah Majro ya faɗa wa muryar Amurka cewa aƙalla mutane 24 na cikin mawuyacin hali a asibiti. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da faruwar wannan hari da aka kai. Waɗanda suka shaida harin sun faɗa manema labarai cewa kusan mutane 2,000 ne suka halarci wannan taro, ciki har da fitattun malaman addini.
To, a gaida Zahra Aminu fage da labaran duniya. Labaran duniyan dai suna ci gaba da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, daga labarin bari mu shiga rumbun rahotanni daga wakilanmu. A duk ranar 20 ga watan Nuwamba na kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana don tunawa da yara kuma da tasirin su a duniya. Masu iya magana ma kan ce yara manyan gobe. Ci gaban duniya ya ta'allaka ne akan irin tarbiyyar da aka ba yara tun suna ƙananan su, don su ne za su zama shugabanni a gaba. Hakan yasa Hassan Umar Tambuwal ya duba muna irin halin da yara ke ciki a Najeriya.
Ranar 20 ga watan Nuwamba na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yara. An ware wannan rana ce don yin nazari da waiwaye a game da halin da yara suke ciki na rayuwa da ilimi. Na ziyarci babbar kasuwar Bodija Ibadan, ɗaya daga cikin manyan kasuwannin birnin Ibadan da ke ci kullum, inda ni tare da wasu yara sun yi sharab da gumi suna talla. Daga bisani na tambayi ɗaya daga cikin yaran da harshen Yarbanci dalilin da yasa yake tallar ruwan leda, wato pure water, sai ya ce yaron ya ce yana tallar pure water ne saboda babu kuɗin da zai biya makaranta, don haka mahaifiyarsa ta ce ya yi tallar pure water. Yaron ya ƙara da cewa zai yi amfani da kuɗin da ya samu ya ci abinci. To, koyaya masana ke kallon dalilin da yasa yara ƙanana talla? Profesa Olusegun Kolawole na Jami'ar Ibadan ya yi ƙarin haske.
The system has failed the parents, guardians, the government, we have not enforced laws
Professor Olusegun Kolawole yace tsarin ya gaza iyaye masu kula da yaran da ma gwamnati ba mu aiki da doka ta kare yara shi yasa ba a baiwa yara irin kulawar da ta dace da su to wace illa ce hakan zai haifar sai Professor Kolawole yace
they are going to become a threat to those of us whose children are going to school they are going to be a threat to themselves they are going to be a threat to the larger society so there's not going to be peace
Professor Olusegun Kolawole yace za su zama barazana gare mu za su zama barazana ga kansu za su zama barazana ga al'umma kuma hakan zai gurgunta zaman lafiyar jama'a a can gaba a yayin da wasu yara na dage don yin talla a kasuwanni wasan su ko gararan ba suke yi saboda rashin kulawa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
kinyara annana
To a gaida Hassan Umaru Tambuwal. Baya ga ire-iren mawuyacin hali da yara kan samu kansu a kasashen Afirka, sai batu da manya suka fi maida hankalinsu a kai, musamman a kasashe na Afirka. A jamhuriyar Niger, kamar kowace kasa Afirka, ana ta kai ruwa rana a kan shuwagabancin jam'iyya. Sulaiman Muni Barma, yanzu ma gare ka.
Rashin yarda da halaccin waɗanda suka wakilci rassan jam'iyyar ta sai dai Israhama a wurin wannan taro da ya bayyana Maitre Madugu Bubakar a matsayin sabon zababban shugaban jam'iyyar na ƙasa baki daya ya sa bangaren tsohon shugaba Abdullabo Soma shirye-shiryen maka abokan hamayyar su a kotu akan buƙatar ta soke dukkan shawarwarin da taron ne mai ya tsayar Malam Abdul Amani na kan gaban wannan yunkuri
tunda muke Rahama ba ta taba ganin irin wannan kongare ba inda za a ce ka zo za ka shiga wani zai maka shaidu kai dan rahama ne akalla in ka dauka a jaha damagaran cikin mutum 43 da suka zo fiye da mutum 20 duka shaida ce akai suka shi wai rahama ne amma sai an shaidu su ba su takarda aihuwa ba su da ba su kanta
wai me zai hana ku zauna a daki guda ku yi sulhu tsakanin ku saboda ganin irin matsalolin da sai dai ta fuskanta a can baya da tana daya daga cikin manyan jam'iyyu amma yau sai dai a hankali
mu ban buƙatar shirya ba amma wa'anga su sun ga shirin bai gyara su saboda in an shirya shi Madugu abin da ta dawo shi hankali ya zan zama shugaban party kundin mu na party ya ce in zaka takara shugaban party sai ka yi shekara 10 cikin party shekara 6 cikin party in zaka takara shugaban party sai ka samu manda ka zama member of politics so biyu so ɗaya zama member of politics shi ma bai ida ba tukun don me ka tsaya ka zabe shi in dai sun astakarra su tace wa sun yi kongare kun tabbata da za mu samu iduwa insha Allah za mu kai kara
kamar yadda bangaren Labo ke kallon bangaren Madugu da rashin cancantar tafiyar da harkokin jam'iyya haka ɗayan bangaren ke cewa tun jimawa doka ta yanke hukunci akan makomar siyasar Abdul Labo in ji Malam Mutari Kadiri kusa a bangaren Maitre Madugu Bubakar
tsohon shugaba Abdul Labo saboda wasu dalilai da ya shahe shi kotu ta umarce shi da sam ya fitar ga fakin siyasa ba shi ba siyasa ba a zaben shi ba ya zaba saboda haka jagorancin jam'iyyar siyasa ba nashi bane tun daga radda kotu ta darme mishi ta mushi darme to muka zo neman wakilci waye kamata ya jagoranci sai dai Israhama an yi taro kundin tsarin mu ya ba da shaida cewa a cikin mataimaka suke da incin rikon ƙwarya idan shugaba baya nan kuma wannan mataimakan sun hadu sun zabi Maitre Madugu sun kasa Ibrahim Halilu kuma Ibrahim Halilu nan da nake gama yayi ƙuri'a ya jehawa kan shi ƙuri'a wasu magoya bayan shi sun jehawa mai ƙuri'a an yi sakamako ya sha ƙasa an zabi Maitre Madugu da ƙuri'a jaha hudu da shi ko iya da jaha uku
kun sanar da ma'aikatar ministan cikin gida rahoton irin shawarwarin da kuka tsayar a taron kongaren ku
sosai sha hudu da wannan watan mun saka takardun conclusion duka kudurruka da muka yi mun kai shi ga hukumar cikin gida ministan cikin gida kuma suna tantancewa domin kan aikin su su ga an ya dace mun yi abin nan akan kaida ko bai dace ba
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A jinjina masu lemun muni barma. Sau da yawa gwamnatoci a matakai daban-daban kan fitar da alƙaluma da ke nuna irin kuɗaɗe da ake warewa don ayyukan ci gaban ƙasa a Najeriya. amma abun mamaki ba a ganin ayyukan, kuma jama'a ba sa bin kadin kudaden ko ayyukan. Shin me rashin bibiyar kadin ayyukan da kudaden ke iya haifarwa? Madina Dauda ta hada muna wannan rahoton.
Wannan batu ya sa al'umma sun fara tafka muhawara akan dalilan da ke sawa gwamnatin jihohi ba sa amfani da kudaden wajen yi wa jama'a ayyuka. Aisha Bello jami'a ce a cibiyar haɓaka al'adu ta jihar Kano.
Wannan abu dai kam idan aka riga aka ba wa mutum aiki haƙƙin jama'a aka ce ka je ka yi baka yi ba, su kuma mutane dama ai abin da ya kamata su yi shine su bi kadi su ji menene shine neman haƙƙinka. Kai a unguwarku an bada kuɗi a yi gyaran hanya, an zo kaga ba a yi gyaran hanya ba, ai abin da ya kamata ku yi sai ku yi a ƙaramar ƙungiya a unguwa sai ku bi kadi, an ce an fitar da kuɗi a yi kaza, kun tabbatar an fitar da kuɗin nan, amma gashi kuna jira ba a yi muku abin nan ba, me ya faru, me ake ciki? Idan da haka za a bi, za a samu manya wannan daga nan ƙasa ai sama, daga sama a sake yin sama har sai an je ƙarshe an samu ainihin wanda aka ba wa aikin nan da zai muku. Kun ba haƙƙinku kenan, kun kwato aikin.
A lokacin da yake nashi nazari akan batun, Nafi'u Nasidi Muhammad wanda yace sana'ar zane-zane yake yi ya nuna yar yatsa akan gwamnoni.
Babban matsalar da take faruwa shine gwamnoni suna ansan makudan kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya domin siwa jama'a ayyukan da jama'a suke da bukata, amma maimakon su wannan ayyuka sai su bige da abubuwan da su a sarransu shine yafi musu muhimmanci. Misali sai ka je wata karkara tana bukatar harkar lafiya amma sai a bige da yi mata kwalta wanda ba shi take da bukata ba, sai ka je wani wuri su kuma harkar makarantu ko ruwan sha suke da bukata shi ma sai a bige da wani aiki wanda ba jama'a suke da bukata ba. Shi yasa har yau muke a cikin yanayin da an kasa bullewa mafita.
Amma ga Binta Sani Bello daga jihar Kano tana ganin mutane ne ba sa bin kadun haƙoƙinsu.
Akasari da yawa zaki ji mutane suna kuka gwamnati ba ta yi kaza ba, gwamnati ba ta yi kaza ba, kuma so da yawa gwamnati ba ita za ta bi ka inda kake ba. Akasari da yawa abubuwa gwamnati ba ta san ma ana yi ba. Mutane suna yin sana'o'i, mutum zai bude sana'arsa sai ce gwamnati ba ta taimaka masa ba. Ya kamata mutane su gane cewa akwai ƙungiyoyi, ana kafa ƙungiya, in kuma abu na al'umma ne gaba ɗaya kamar na ƙaramar hukuma ko na wani unguwa, sai a samu mai unguwa a je gurin kaman kansila, shi ma ya tafi gurin a je daga kansila a samu hanya zuwa gurin ciyaman da haka a je sama har su nuna gwamnati ga yanayinsu, ga abin da suke bukata, ga abin da suke ciki. Ta nan ne gwamnati take sanin bukatun al'umma.
To sai dai ɗaya cikin ƴaƴan jam'iyyar APC kuma ministan kula da ma'aikatar matasa Barista Solomon Dalun ya ce gwamnati na ɗaukan matakan hana yin sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma.
Baba Buhari ya kawo su dokoki, ya sarrafa waɗansu matakai na farfaɗo da tattalin arziki da liƙe bakin buhu saboda inda dukiyar ƙasa na yoyewa. Wannan matakin da ya ɗauka na TSA ba karamin fit da ƙasar nan a cikin halin siya ba. Wannan TSA ta hana washe dukiyar jama'a a je a boye a cikin bankuna sai riba sun taru a fit da su. Ta kawo lumana ka'ida ladabi da biya a cikin harkan gwamnati.
Ra'ayoyi na rabe ko a cikin 'yan ƙasa, inda wasu na kallon ya kamata a ɗau matakin yi wa al'umma ayyuka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a jinjina ma Madina Dauda. Akan wannan lamarin ne muke son ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku nan ba da jimawa ba, amma kafin nan sai ku shakata da wannan faifan.
Yara Allah nana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara, ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. Ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah nana, ƴan yara manyan gobe, ƴan yara, ƴan yara. yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau girma idan kun yarda ɗan yara manyan gobe haba yara Allah na nan ɗan yara Allah na nan haba yara manyan gobe.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To kiran mu na farko daga Kaduna garin gwamna wa muke da shi akan layi.
Suleiman Madaci karamar hukumar Kaure jihar Kaduna.
To Malam Suleiman muna sauraron ka.
To naji batu game da kamar ka'ida ko kuma in ce yanayin yadda ake tafiyar da al'umma tsakanin al'umma ga jagororinsu. Wato abin da ke akwai ya kamata su al'umma kansu su zamanto masu kishin ganin cewa an samar musu da abin da ya kamata. Saboda yau zaka je gidan dan majalisa ko ciyaman na karamar hukuma sai ka je ka tare da al'umma tunda sun safa an cika gidan shi wasu sun zo ne suna bukatan daga mai 500 sai 1000 kaga wannan ba shine zai ciyar da al'umma gaba ba. Yau in kaga mutane sun je gidan dan majalisa yana da kyau a ce sun kai mishi wani kuka ne waya Allah makaranta ko wani abu in kuma an fahimci dan majalisan bayan haka to kaga akwai gaba sai a dawo da shi da qura'a ba da tashin hankali ba ina ga shine shawaran da zan ba.
To layin ka ya tsinke Malam Suleiman bari mu koma jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger.
Ibrahim ne yake mula garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim muna sauraron ka.
To gaskiya mu dai ana cewa demokradiya demokradiya ana baiwa anin yan siyasa kuɗaɗe to mun nan fa yadda ka san ba Najeriya muke cikin ta ba a haka muke nan wurin nan.
Eh
dan saboda yanzu ga hanya nan aka ce an bada kwangila hanya za a bura hanya babu labari ga wuta an kafa transformer an sa ainihin wannan falafalan duk haka suke yi.
To Malam Ibrahim ku a bangaren ku
to haka ba kasance a wannan yankin.
To ku a bangaren ku wace irin hobbasa kuka yi?
Na'am
ku a bangaren ku wace irin hobbasa kuka yi don ganin an yi muku waɗannan ayyukan?
To gaskiya mun nan bamu da jagororin da yake za su yi mana tsaye akan akai a mana aiki a wannan yankin bamu da su.
To ku a matsayin ku na al'umma me ya kamata ku yi?
To gaskiya mu abin da ya kamata mu yi yanzu tun lokacin zaɓe ya zo ne mu ta mu tantance yanda yake idan Allah ya taimaka mana mu tawa biya mana bukatar mu ya share zan ba ƴan uwan mu kenan wanda muke zaune a nan.
To mun gode Malam Ibrahim bari mu je jihar Kebbi wa muke da shi a jihar Kebbi.
Assalamu alaikum kuna magana da Dan Asabe mai fata ya wuri.
Malam Dan Asabe muna jin ka.
To game da wannan al'amari a kaga dai shugaban kasa ya ba gwamnoni kuɗi babu gwamnan da ba a ba kuɗi ba taimakon su yi aiki wasu su suke yin aiki. Yanzu ina so in ba da misali ga gwamnan jihar Sokoto lokacin da ya fita daga PDP lokacin da ya fita daga APC ya koma PDP yake faɗa ma duniya cewa abin da ya sa ya fita ne saboda gwamnatin Buhari ba taimaka jihar sa komai ba alhali kuma mu mun sani duniya ta sani duk gwamnan da aka ba kuɗi da aka ba sauran gwamnoni kuɗi shi.
To layin ka ya tsinki. Malam na Asabe wata abin tambaya a nan shine ku a matsayin ku na al'umma me kuke yi don ku ga cewar an yi muku aikin da ya dace? To layin Dan Asabe ya tsinki bari mu je jihar Niger. Niger wa muke da shi a jihar Niger? Niger wa muke da shi a jihar Niger? To layin ka ya tsinke na Niger. A maudu'in mu dai na yau shine muna so ku kira don ku bayyana muna wacce irin gudunmawa kuke bada ko ya kamata ku bada wajen ganin an yi muku ayyukan da suka dace a hukumance ganin cewar waɗannan matakai na gwamna ko na shugaban ƙasa ko na kansuloli ku kuka zaɓe su, wace irin gudunma kuke badawa? To masu sauraron mu, iyaka abin da zamu iya kawo muku kenan yanzu mun samu yar tangarda, amma yanzu ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda kungiyar kwallon kafa ta matasa ɗan ƙasa da shekaru 23 ta ƙasar da ke neman shiga wasannin Olympic da wasannin matasa na nahiyar Afrika da zai soma a watan Fabrairu a jamhuriyar ta Niger suka kammala karon su na biyu da ƙasar Burkina Faso a babban birnin Yamai a dazu-dazun nan. Kungiyoyin guda biyu sun tashi ɗaya da ɗaya a wagadugun Burkina Faso a wasan da suka kammala kwanaki hudu da suka gabata, wanda ya yi nasara tsakanin jamhuriyar ta Niger da kasar Burkina Faso a wasannin biyu aje a dawo zai kara da kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire a nan gaba. Har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda a rukunin ji na tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afrika na wasannin kwallon kafa da zai wakana a shekara ta 2019 a kasar Kamaru. Jamhuriyar ta Niger ta samu nasara ta farko a wannan rukunin a lokacin da ta ziyarci Swatini ko tsohuwar Swaziland, inda jamhuriyar ta Niger ta lashe kasar ta Swatini da cibiyu da daya. Tuni dai a wannan rukunin na ji Tunisia da kasar Misir ko Egypt suka karbi tikitansu na shiga wasannin na kasashen nahiyar Afrika na kwallon kafa da za su wakana a baɗi idan Allahu ya kai mu a kasar Kamaru. Kusancewa a wani bangaren a yau ne aka yi wasan sada zumunci tsakanin kasar Tunisia da kasar Morocco, kasashen da ba su sake yin irin wannan wasa makamancin haka ba tun shekara 2004 a wasan ƙarshe na kofin nahiyar Afrika, inda Tunisia ta yi nasara gaban kasar Kamaru. Haka ma ana can yanzu haka ana wani wasan sada zumunci a kasar Ingila tsakanin Kamaru da kasar Brazil, sai dai wasan na wakana ne a cikin tsanancin sanyi tunda yana digiri 3 na Celsius ne a kasar ta Ingila yanzu haka. A wani fanni ko kusancewa a wasannin mata na kwallon kafa na nahiyar Afrika, a yau ne kasar Ghana ke goga da kasar Mali a rukunin A, dudde a wannan rukunin kasar Kamaru na buga da kasar Algeria. Su kuma ɗan ƙasa da shekaru 17 mata da ke bugawa a wasannin duniya a kasar Uruguay, a yau ne Ghana ke bugawa da kasar New Zealand. Idan muka tsallaka a kasashen Turai a wasannin Ligue des Nations na Turai, kasar Faransa da ke rike da kofin duniya yanzu haka ba za ta kai ga wasannin kusa da na ƙarshe ba, bayan a rukunin su na A ta sha kashi kwanaki 6 da suka gabata a hannun kasar Holanda wadda ta lele ta biyu da banza. Kasar ta Faransa ta yanke kamna da tsammani na shiga Final Four ko wasannin kusa da na ƙarshe din na Ligue des Nations ko National League, bayan da Holanda ta kwace ki kunnan doki a ƙarin lokaci a wasanta da kasar Jamus a ranar jiya, inda aka tashi 2-2. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 3:59. Iyakan abin da za mu iya kawo muku kenan masu saurare a yanzu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya hada kuma yake ba da umarni Dan Brown da injiniyan namu na yau, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.